Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Sulaimu Muni Barma ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri na rana a yau Alhamis 8 ga watan Yunin 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
An kai wani harin bam a wani masallaci a lardin Badakhshan da ke arewa maso gabashin kasar Afghanistan a yayin wani bikin tunawa da wani jami'in Taliban. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ziyarci yankin Kherson, inda dabban mutane ke fama da bala'in ambaliyar ruwa. Sakataren harkokin wajen ƙasar Amurka Antony Blinken ya faɗa cewa har yanzu ba a gama yaƙi da ƙungiyar IS ba.
To, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yayin da ake bukukuwan tunawa da ranar teku ta duniya, Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana damuwa dangane da yadda yawan halittun ruwa ke ja da baya. To, amma masana na ganin akwai mafita. A jamhuriyar Nijar kuwa za a ji cewa wani sabon al'amari ya taso a jihar Tawa, inda matasan da ke zuwa cirani Libya ke komawa gida cikin halin gushewar hankali. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. An kai wani harin bam a wani masallaci a lardin Badakhshan da ke arewa maso gabashin kasar Afghanistan a yayin wani bikin tunawa da wani mataimakin gwamnan lardin na Taliban jiya Alhamis, wanda aka kashe a wani hari da kungiyar IS ta kai a makon nan. Kuma ya da labarai na yankin Mu'azzidin Ahmadi ya shaidawa BOA ta wayar tarho cewa fashewar da ta faru a babban birnin lardin Faizabad ta kashe akalla mutum ɗaya. Ya ce kawo yanzu babu wani ƙarin bayani, inda ya bayyana wanda aka kashe a matsayin tsohon shugaban 'yan sanda na lardin Baglan na arewacin ƙasar. Shaidu sun ba da rahoton cewa fashewar mai ƙarfi ta yi sanadin salwantar rayuka da dama na masu ibada a cikin masallacin da ke cike da cunkoson jama'a, da ake fargaba adadin waɗanda suka mutu ya zarce haka. Babbar tashar labarai ta Afghanistan mai suna Tolo News ta bayar da rahoton cewa an kai akalla gawarwaki 15 da kuma wasu kimanin 50 da suka samu raunuka zuwa babban asibiti a Faizabad. Shugaban Amurka Joe Biden zai karbi bakuncin shugaban kungiyar kawancen tsaro ta NATO Jens Stoltenberg domin tattaunawa a ranar Litinin, yayin da goyon bayan Ukraine ke kan gaba a ajanda gabanin taron NATO da za a yi a watan gobe. Ofishin shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya faɗa jiya Alhamis cewa ya yi magana ta wayar tarho da shugaban Rasha Vladimir Putin game da ziyarar da tawagar shugabannin Afirka za su yi a Ukraine da Rasha, waɗanda ke neman taimakawa wajen warware rikicin. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa jiya Alhamis cewa ya ziyarci yankin Kherson, inda dubban mutane ke fama da bala'in ambaliyar ruwa sakamakon lalata madatsar ruwan Kakhovka. Zelensky ya wallafa wani faifan bidiyo a shafinsa na Telegram na ganawarsa da jami'ai, kuma ya ce sun tattauna batun ficewa da maido da yanayin mahalli na yankin da yanayin sojojin yankin. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran, za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Yau ake bukukuwan tunawa da ranar teku ta duniya, wace Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a kowace shekara, wato ranar 8 ga watan Yuni. Taken bikin na bana shine sauyin da ake samu a teku ya janyo ɓacewar kashi 90 daga cikin 100 na manyan kifaye da kuma kashi 50 na sauran halittun da ke ruwa. To shin ko ina mafitar wannan al'amari? Daga Abuja, Hassan Maina Kaina ya aika mana da wannan rahoto.
Inda teku ke fuskanta, inji Majalisar Ɗinkin Duniya, ya sa an rasa kashi 90 na manyan kifaye da kuma kashi 50 na sauran halittun da ke cikin ruwa. Alhaji Bababa Abba na zama tsohon babban sakataren hukumar raya kogin Kwara.
Dabbobi da ke cikin ruwa sun fi wanda ke waje. To, a lokacin da aka kai matsalar da ana shakkan cewa dabbobin da ke cikin ruwa suna raguwa, wato duniya ce gaba ɗaya take da matsala, don ba za a yi rayu babu dabbobi na ƙasa da kuma na ruwa. rayuwa ba. Ba abin da za a yi fiye da a ƙara ƙoƙari akan abin da ake yi. In ka lura yawancin duk wa'annan matsalar da ake samu wannan muhalli a Turai da America ne da yawanci ake gargazowa a zo a yi wani abu. Mu Afirka musamman da Asia da sauran ƙasashen nan mu kanmu kuma muna ta kan mu tukunna ba mu sa ido akan menene za a yi akan kare dabbobi ba. Ƙarshen ta idan wannan abin ya ci gaba mu ne za mu fi damuwa fiye da sauran ƙasashen duniya. Saboda haka abin da za a yi shine abin da aka saba ana yi. A ƙara ƙarfi a ƙara ƙaimi wajen tallatar da hatsarin da ake samu wajen watsa gwangwani leda da abubuwan da suke kawo matsala a dabbobin da ke cikin ruwa. Na tabbata idan ƙasashen mu kamar musamman Afirka da Asia muka ɗan ƙara ƙoƙari da taimakon da za mu samu da ƙasashen da suka ci gaba za a rage da idan ba a samu an hana wannan abun gaba.
Dr. Husaini Hassan da ke ganin wani lokaci ɗan adam ne ke tafka ababen da ke gurɓata tekun ya kuma ce akwai mafita.
Su kayan robobi da sauransu a teku da sauransu suna da illoli da dama saboda rayuwa da yawa da suke cikin teku. Dukkan waɗannan robobin a kwana a tashi a kwana a tashi wayansu za su zaizaye wayansu kuma a hakan dabbobin za su haɗe su da sauransu. Sannan mu kuma muna amfani da waɗannan dabbobin musamman ma kifaye da sauran ire-irensu.
Ganin cewa da tsaro na ɗaya daga cikin matsalolin da ke addabar teku. Na tambayi babban Hafsa mai kula da manufofi da tsare-tsare a hedkwatar sojojin ruwan Najeriya, Rear Admiral SS Garba, ko ya sha'anin tsaro yake a ruwan Najeriya da ma gabar tekun Gini?
Najeriya fa muna da garibin ruwa sosai domin daga Lagos zuwa Calabar zuwa kuma can teku muna da girman ruwa da ya kai square mile 84,000 in ka kasa da ƙasar Najeriya kashi 4 to kaman kashi 1 ne kenan. To kaga yana da girma sosai. Jiragen da muke da su alhamdulillah suna taimaka mana kula da ruwanmu daidai gwargwado. Shi yasa ma yanzu muna iya cewa yau shekara biyu kenan bamu samu wani matsalan fashin teku ba a ruwanmu cikin Gulf of Guinea. Akwai wurare da suke da 'yan matsalolin nan. Shi yasa muke so mu kafa abin da muke kira task force tsakaninmu da wasu kasashe da ke Gulf of Guinea domin mu iya zuwa har wajajen Angola da Senegal da ina ne.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoto. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Wata gobara mai girman gaske ta tashi a kusa da wani gini da dakarun Sudan suke kera makamai a kudancin Khartoum a cewar shaidu. Gobarar ta tashi ne yayin da dakarun ƙasar ke ƙoƙarin kare birni daga fadawa hannun dakarun RSF. A rikicin da aka kwashe makonni ana iya kasar. Shaidu sun ce a ranar Talata dakarun RSF da ke fada da dakarun na Sudan sun kai wani mummunan hari a wurin kera makaman wanda aka sakawa kwararren matakan tsaro. Kungiyar ta wallafa wani bidiyo inda take ikirarin ta karba wani katafaren rumbun adana makamai da wasu yankunan birnin na Khartoum. Amma shaidu sun ce dakarun na Sudan sun yi nasarar fatattakar mayakan na RSF. Wata kota a ƙasar Japan a jiya Alhamis ta ce dokar hana auren jinsi ɗaya ya dace da tsarin mulkin ƙasar, amma ta nuna damuwa kan mutuntawa da kuma haƙoƙin ma'auratan, hukuncin da ya gaza tsammanin masu fafutuka, amma har yanzu ana ganin ci gaba ne. Hukuncin da kotun gundumar Fukuoka ta yanke ya zo ne mako guda bayan da wata kotun gundumar ta ce haramta auren jinsi ɗaya bai dace ba, wanda ke ƙarfafa fatan samun sauyi a tsakanin al'ummar LGBTQ a ƙasar Japan. Ƙasa ɗaya tilo daga cikin ƙasashe 7 masu ƙarfin tattalin arziki a duniya wato G7 da auren jinsi ba shi da kariya ta shari'a. An zartar da hukunce-hukunce 5 kan auren jinsi a Japan cikin shekaru 2 da suka gabata. Biyu sun ce haramcin ya saba kundin tsarin mulki. Ɗaya ya ce ba haka ba ne. Biyu kuma ciki har da na jiya Alhamis sun tabbatar da haramcin, amma sun nuna damuwa kan haƙoƙinsu. Wata kota a Tokyo a bara ta amince da haramcin, amma ta ce rashin kariya ta shari'a ga iyalai masu jinsi ɗaya tauye haƙƙinsu ne.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Niger, al'umar jihar Tawa na nuna damuwa dangane da wani sabon al'amarin da ya taso a 'yan watannin nan, inda matasan da ke zuwa kasar Libya cirani ke komawa gida cikin halin gushewar hankali. Lamarin da ya sa aka fara kiraye-kirayen ganin an ɗauki matakai. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Kwanni.
Matasan jihar ta wajen guriyar Nijar sun yi fice wajen tafiye-tafiyen cin rani a kasashen duniya, musamman a kasar Libya. Sai dai a baya-bayan nan akasarin masu wannan tafiyar kan dawo da matsalar gushewar hankali, abinda ya sa ne tuntuɓi Muhammadu Mubasharu mai inkiyar Baffa, ɗaya daga cikin waɗanda suka saba zuwa kasar ta Libya domin jin abin da ke jefa matasan a cikin wannan halin.
Akwai da dama waɗanda ke samun matsala irin wagga, su ne waɗanda ke tahiya kiyon bisa she bin jigire yata cikin sahara daga sisi bisa sai yaji ana kiran suna ne bisan da inda shi fito ba, kuma al'amari na wanda an sha mun sha ganne ba dai ba gwi ba da irin mutane wa'anga wanda za su tohuwa game da kayan su kasa a bagaranka kuma zai zan ka toho an tare a amshi kenan dole na kokolka ta samu matsala, kuma ni kaina akwai wanda a tare da ni al'amari sai da an kai ta gama da addu'a muna mun gida mun ka kire su mun ka ci su ta addu'a dai Allah zai sa ya dawo dai kai inda a ce ana nuna mu uwayen diya yadda aka bada kudi cikin Libi, wallahi baka da mai rashin tura nan Libi, akwai masu shaye-shaye kaga nan wani ko ta ba bisha yazo Libi ya gamu da lalako abu kai ya shiga shaye-shaye kenan nan ma ana samun tuga hankali.
Ganin wannan matsalar na ci gaba da ƙara haɓaka shine sa matasan da suka dawo daga Libiyar ƴan jihar Tawa girka wata kungiya mai suna Danbeda, kamar yanda shugaban kungiyar mai suna Malam Abdullahi Muhammadu ya yi mini ƙarin bayani game da dalilan da ke jefa matasan ƴan bida a cikin wannan halin na fitar hankali.
Na harko akwai canji yanayi. Canji yanayi shine misali matashi ya tashi daga ƙauyen su bai san ko ina ba, ya tashi ta farko ya zo ya shiga mota ya je tsakar sahara ya zo can kuma ya tardo wata rayuwa wanda bai sani ba, ya ana iya kashe mutum gaban shi ya ga abubuwa wanda bai sani ba, galibin shi wata nan kokwalwa ba ta doka haka nan. Sannan kuma akwai yanayi na aiki, sai ka zo ka horma wani aiki na wasu mayamayan gine-gine wani wasu mayamayan ayyuka na kamfuna, sannan a babban abu shine shaye-shaye. Su kuma shaye-shaye ba su barin galibin matasa da hankali.
Wannan lamarin ya jefa uwayen matasan a cikin wani dogon tunanin yaki da tafiyar matasan cin rani domin samar musu ayyukan dogaro da kai ta hanyar girka wata kungiya mai suna ONG taimakon kai da kai. Malam Ahmadu Uhu mai inkiyar Malam Rufa'i shine shugaban wannan kungiyar, kuma ya yi mini ƙarin bayani game da damuwar su akan wannan matsalar.
Abin babbar damuwa na gare mu kwarai ma, saboda yanmu daga kwarara suna tahiya musamman kamar kasar Libya, da yawa ana kawo su babu hankali. Wannan kwarai na muka samu su, kuma matsalar da aka samu su shine na akan cewa an taho da wannan yara sai ka zo ka iske duk abin da aka rike da shi ne gida siyasa lawanta, wasu dabbobi na gidan gado na gonaki na gado sai an badda su neman gane a ga cewa mutum guda samu lahiya daga wurin neman gera an badda ijiya. To wannan su ne dalilan da ya samu kawa a koya matasa ayyuka nan cikin gida ba sai sun hita ba.
Yanzu dai na rage ga hukumomin wannan kasar domin sanin hanyoyin bi don magance wannan matsalar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga Tawa jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoton. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 na zangon FM. Bayan haka a kodayaushe za a iya sauraron mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan hanyoyin da ya kamata a bi ko matakan da ya kamata a dauka don rage ko ma dakile yawan mutuwar mata masu juna biyu da kananan yara. satin da ya gabata mun ji abubuwan da ke haddasa yawan tamashin mata masu juna biyu da yara. A yau Dr. Khalid Sunusi Kani dake asibitin Nasarawa a jihar Kano zai mana bayani kan irin hanyoyin da ya kamata a bi ko kuma irin matakan da ya kamata a dauka don kare wannan matsala. To likita, a wani nazari da Majalisar Dinkin Duniya ta yi, ta gano cewa sama da miliyan 4 na mata masu juna biyu da yara dake mutuwa a fadin duniya. Za a iya kare aukuwar hakan, shin a ina matsalar take?
Wannan kididdiga da suka bayar ba abun mamaki bane ba. Mafi yawanci abubuwan da suka kawo wannan mace-mace kamar yanda na faɗa miki, da akwai kuma abubuwan da muke kira da three delays. Waɗannan abubuwa ne da kamar nawa da jan jiki da akan samu guda uku. Na farko, zaki ga cewa wani lokaci akan samu sakaci ne daga wajen mazajen aure. Dan kuɗin da za su ba wa matansu su tafi aje ayi musu awo, ko kuma dan kuɗin da za su ba wa matansu su je asibiti sun ji ba su da lafiya yayin da suke dauke da juna biyu sai ya zamanto matsala. Wani lokaci kuma namijin zai iya ba da kuɗin zuwa asibiti yayi komai, amma kuma babu hanyoyi masu kyau waɗanda za su ɗauki mata masu juna biyu daga ƙauyuka sannan kuma su kai su irin asibitittika da suke kusa da su. To kin ga wannan matsala ce da ita ma za a iya kare ta, sannan kuma da akwai yiwuwar cewa za a iya ba da kuɗin zuwa asibitin, a zo hanya ma mai kyau ce, amma kuma ana zuwa asibiti babu isasshen ma'aikatan lafiya. Ake gan cewa maybe an zo asibitin ko babu kayan aiki ko babu likitoci ƙwararru ko kuma babu ma likitocin gabaki daya. Kin ga kenan gwamnati ita ma ta yi sakaci a wannan waje domin cewa bata ba da cikakkun ma'aikata ba, ko kuma bata ba da cikakkun ƙwararrun ma'aikata ba, ko kuma bata ba da cikakkun kayan aikin da za a iya kare aukuwar irin waɗannan abubuwa da suke faruwa ba. Sannan kuma irin mata waɗanda suke fama da irin waɗansu cututtuka irin su wato postpartum hemorrhage, wato bayan haihuwa su samu ɓallewar wannan jini, in babu kayan aiki ba za a iya kare su daga aukuwar irin waɗannan abubuwa ba. Idan ba a bi waɗannan hanyoyi ba, ba za a iya gyarawa ba.
Shin wace barazanar lafiya ƙananan yara ke samu da ke haddasa mutuwar su?
Waɗannan yara masu ƙasa da wato shekara 5 da zaki ga cewa sun samu wato salwantar rayuwarsu, mafi yawanci zaki ga cewa waɗansu sun samu matsala ne tun daga cikin mahaifiyarsu. Dalili shine mahaifiyar kila ta je tana ta shan waɗansu magunguna irin abubuwan da ba likitoci ne suka bayar ba, to wani lokaci yaro ma akan iya haifarsa da abin da muke kira da congenital anomaly, a haife shi da wata matsala ta musamman ba ci kafin a haife sa. Wani kiga ya zo da tsagaggen baki, wani kwakwalwarsa ta zo a gayen da take, wani bayansa ya kwakware, wani gaban cikinsa ya kwakware, wani kuma ya samu matsala kala-kala. To waɗansu sukan iya rasa rayuwarsu ta dalilin irin waɗannan abubuwa. Waɗansu kuma sai sun zo suna cikin wato wannan neonatal period ɗin, suna ƴan ƙananu-ƙananu, a nan ne za su samu matsala. Waɗansu kiga cewa sun zo da matsalar jaundice, wannan yellow na ido da sukan same su, wani lokaci kiga cewa jikinsu duk ya zama mayalan har ya taɓa kwakwalwarsu, sun samu abin da muke kira da canicterus. To dukkan baki ɗaya waɗannan abubuwa ne da sukan iya kawo salwantar yara a daidai wannan lokaci. Waɗansu yara kuma za su yi fama ne da matsanancin zazzabi, wanda wannan zazzabi muna kira shi da kamar irin su neonatal sepsis. To dukkan baki ɗaya abubuwa ne da sukan iya kawo salwantar rayuwarsu a daidai wannan lokaci. Da akwai kuma abubuwan da waɗansu practices ne na al'ada da akan aikata su ne sukan kawo matsala a daidai wannan lokaci, irin su cire belin nan da gasan cibiya, wanda duk waɗannan abubuwa ne da a likitance ba daidai bane ba, wanda wannan barazana ne ga lafiyar waɗannan ƙananun yara. Waɗansu kuma yaran suna ɗauke da irin cuta ne ta sikila, wanda za su fara samun matsala, wanda kafin su kai shekara 5 ɗin sai kiga cewa sun samu matsala, suna ta samun crisis, wanda kuma shi ma zai iya yin sanadiyar rayuwarsu. Sannan waɗannan ƙananun yara waɗansu sukan rasa rayuwarsu ne ta dalilin cutar da muke kira da severe acute malnutrition, wato rashin abinci wadatacce a cikin jikinsu. Idan muka ce abinci, muna nufin balanced diet, wato abincin da yake ɗauke da kusan dukkan wani nau'i na irin kalar abinci a cikin jikinsu. So waɗannan abubuwa da suke faru na rasuwar yara masu ƙananun shekaru, ƴan ƙasa da shekara 5, mafi yawanci abubuwa ne da shi ma za a iya karewa, sannan kuma akwai barazana ne ga lafiyarsu. Uwa uba, ba zan manta da cutar malaria ba. Wannan malaria takan yi illa matuƙa ƙwarai da gaske a cikin jikinsu. Da akwai abin da muke kira da severe malaria, wanda takan taɓa ƙwaƙwalwarsu, wanda yaro kiga yana jijjiga. Wannan abu idan ya taɓa su, shi ma idan ba a shawo kansa ba, shi ma yakan janyo matsala. Da akwai gudawa da yara sukan yi fama da shi, wannan gudawa ita ma takan kawo rasuwarsu a daidai wannan lokaci. To duk waɗannan abubuwa barazana ne ga lafiyar yara, wanda idan ba a dauki mataki ba yanda ya kamata za a ci gaba da samun irin waɗannan matsaloli ne sannan kuma a zo ana da na sani.
To likita daga ƙarshe ta yaya za a rage koma a kare yawan maternal mortality a Najeriya?
Ya zama wajibi kin kafin ma a yi aure a tabbatar da cewa an fara da abin da muke kira da premarital screening. Wannan shine gwaje-gwaje a tsakanin ma'aurata tsakanin miji da mata. Wannan abu yakan taimaka matuƙa ƙwarai da gaske a matakin farko. Idan aka yi wannan screening aka tabbata cewa wannan miji ba shi da wata matsala, ita ma ba ta da wata matsala, to kin ga an dauko hanya mai kyau a matakin farko kenan tun gabanin a fara hayayyafa. To idan dai an gina wannan tsari mai kyau an samu abin da muke kira da compatibility tsakanin mata da miji, to ina mai tabbatar miki cewa an fara daukar hanya gagaruma wacce za ta fara rage wannan matsala ta mace-macen mata masu juna biyu. Bancin an yi wannan aure yayin da aka fara saduwa ya kamata a ce suna da ilimi na kan si kansa da mantakewa, wato reproductive health, yanda mace takan yi abubuwa da namiji akan yi mu'amala da juna. Idan aka samu wannan ilimi za a samu nagarta da jin daɗi da annishuwa na zaman aure tun a matakin farko. Ba ma ba da shawara akan cewa mace ta zauna da kanta wai ita za ta gane cewa ta samu ciki ko ba ta samu ba, a'a, ta garzaya zuwa asibiti. Dalilin yin haka shine tun daga wannan lokaci da aka tabbatar cewa akwai juna biyu a nan ne za a ba ta shawarwari akan cewa ta daina shan kaza, ta daina shan magungunan gargajiya, ta daina shan magungunan da likita bai bata ba da dai sauransu. Sannan kuma a nan ne za a fara faɗa mata menene za ta yi, menene ba za ta yi ba, diddan a gano lafiyarta, a gano lafiyar wannan juna biyu. Sannan kuma sai mu zo cikin wato community a ba su shawarwari, a sanar da su menene daukar juna biyu, sannan kuma a sanar da su menene danger signs of pregnancy, irin su matsanancin ciyan kai, fitar jini da dai sauransu. Idan aka yi kokari aka faɗa wa mata masu juna biyu irin wannan ilimi a cikin al'umma, kenan wannan zai taimaka matuƙa ƙwarai da gaske wajen ganin cewa an rage mace-macen mata masu juna biyu. Ya zama wajibi a ƙaddakar da mata akan cewa me ya kamata su dinga yi na wajen ganin cewa sun yi abin da muke kira da child spacing, wato ba da tazara haihuwa tsakanin wannan yaron da wannan yaron, tsakanin haihuwa da wata haihuwar. Idan kika ba da tazara jikinki yakan ƙara kumari, lafiyarki takan ƙara, ƙwarin jikinki zai ƙaru, shi kansa yaron da kika haifa zaki samu damar kula da shi, ki bashi abinci wadatacce, ki shayar da shi yanda ya kamata, sannan kwakwalwarki za ta samu hutawa yanda ya kamata. Sannan kuma yawan haihuwa da saurin haihuwa yakan iya kawo matsala wanda shi ma zai iya kawo mutuwar mata masu juna biyu. Ya zama wajibi gwamnati wajen ganin cewa ta ba da horo na musamman ga abin da muke kira da traditional birth attendants, wato irin mutane musamman mata wanda suke da ɗan shekaru da yawa, wajen ganin cewa an ba su ilimi na yanda za su iya karɓar haihuwa a ƙauyukanmu. Dalili shine idan aka bar su suna zuwa suna karɓar wannan haihuwa da ka, ina mai tabbatar miki cewa za su ƙara rikirkita al'amura ne ma gabaki ɗaya, ba dai su kawo sauyi ba. Sannan sai mu dawo kan mazajen aure. Idan dai har za su taimaka su dinga ba wa mazamatansu kuɗin zuwa asibiti, su ba su kuɗin magani da kuɗin gwaje-gwaje, ina mai tabbatar miki cewa mazaje za ku taimaka wajen rage mutuwar mata masu juna biyu. Gwamnatocinmu masu ruwa da tsaki ya zama wajibi ku ba da hanyoyi masu kyau, ku ba da nagartattun abubuwan da za a iya ɗaukar mata masu juna biyu daga unguwanninsu zuwa waɗannan asibitittuka. Idan aka yi haka wannan abu zai kawo raguwar mutuwar mata masu juna biyu. Idan gwamnati ta samar da ma'aikata ƙwararru waɗanda za su taimaka wajen ganin cewa an ceto waɗannan rayuka, likitocin da muke da su a yanzu haka sun yi ƙaranci, idan aka ƙara su da sauran ma'aikatan lafiya mutuwar mata masu juna biyu za ta ragu. Sannan kuma gwamnati ya zama wajibi ta samar da kayan aiki wajen ganin cewa an ba da kulawa ta musamman ga dukkanin irin waɗannan matsaloli da za su taso, na irin zubar jini ne, na irin wato rashin lafiya ne, na irin jijjiga ne da dai sauransu. Duk gabaki ɗaya waɗannan abubuwa ne da za su taimaka wajen rage mutuwar mata masu juna biyu a wannan ƙasa tamu da Afirka da ma duniya gabaki ɗaya.
Shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma da haka muka zo ƙarshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku, sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Khalid Sunusi Kani, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan alheri.
A sai da ka
To a gaida Hawa Umar, yanzu kuma ga Zara Fage za ta karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko ya fito daga Haɗabu mai kwamfuta daga jihar Kebbi, Najeriya. Ya ce haƙiƙa muna tur da Allah wadai da janye matakin shiga yajin aiki da ƙungiyar ƙwadagon Najeriya da ta yi niyyar shiga sakamakon janye tallafin man fetur. Muna fatan Allah ya kawo wa talaka mafita. Amin. Saƙon Sani mai lange-lange Yalwa Yawuri ya ce muna taya ƙasar Nijar murnar samun nasarar raguwar matan da ke mutuwa a yayin naƙuda. Da fatan Allah ya sa a ci gaba da samun nasara. Saƙon Zahraddini Muhammad Kaka ya ce ku bani dama domin yin tsokaci akan yadda ake samun ruwan sama a yankin arewacin Najeriya. Amma talakawan ƙasata suna cikin tsadar rayuwa ga rashin ko in kula daga shugabanni ga tsadar taki da sauran kayan gona. Allah ya kawo mana ɗauki. Amin. Saƙonmu na gaba ya fito daga Babangida AA Dogo Birni a jihar Zamfara. Ya ce muna kira ga sabbin shugabannin da suka fara aiki musamman a jihar Zamfara da su taimaka mana su ɗauki matakan tsare rayukanmu. Gashi damuna ta sauka amma ba mu da sukunin zuwa gonakinmu domin noma abin da za mu ci. A ranar Lahadin da ta gabata an kashe mana wani ladanin masallacin Juma'a da ke nan Zirmi a lokacin da ya je shuka a gonarsa. Yanzu haka dimbin al'umma suna zaune a gidajensu babu maganar zuwa gona. Shin wai a haka za mu zauna mahukunta suna kallon mu? Allah ya taimaki talakawan ƙaramar hukumar Zirmi a jihar Zamfara da ƙasar Najeriya baki ɗaya. Amin. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Lami da Habiba matan Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri a jihar Neja. Suka ce ku isar mana da saƙonmu ga sabuwar gwamnatin Najeriya ta Bola Ahmad Tinubu cewar mu 'yan Najeriya musamman matalakawa muna neman ganin canji na samun sauƙin rayuwa a Najeriya. Allah ya taimaki shugabanninmu. Amin. To mun gode masu sauraronmu, ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku.
To madalla a gaida Zahara, yanzu kuma sai labarai a takaice.
An kai wani harin bam a wani masallaci a lardin Badakhshan da ke arewa maso gabashin kasar Afghanistan a yayin wani bikin tunawa da wani mataimakin gwamnan lardin na Taliban jiya Alhamis, wanda aka kashe a wani hari da kungiyar IS ta kai a makon nan. Kogin yada labarai na yankin Mu'azzidin Ahmadi ya shaidawa biyu ta wayar tarho cewa fashewar da ta faru a babban birnin lardin Faizabad ta kashe akalla mutum ɗaya. Ya ce kawo yanzu babu wani ƙarin bayani, inda ya bayyana wanda aka kashe a matsayin tsohon shugaban 'yan sanda na lardin Baglan na arewacin ƙasar. Shugaban Amurka Joe Biden zai karɓi baƙuncin shugaban ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO Jens Stoltenberg domin tattaunawa a ranar Litinin, yayin da goyon bayan Ukraine ke kan gaba a ajanda gabanin taron NATO da za a yi a watan gobe. Ofishin shugaban ƙasa Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya faɗa jiya Alhamis cewa ya yi magana ta wayar tarho da shugaban Rasha Vladimir Putin game da ziyarar da tawagar shugabannin Afirka za su yi a Ukraine da Rasha, waɗanda ke neman taimakawa wajen warware rikicin.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Lazarus Gresham wadda ta haɗa shirin, ni Sulaiman Muni Barma ke cewa ku huta lafiya.